بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول وأن لما أكيد يساكي هذا أمو وأن يمشي نلي تنم ثلاثين قوة dul hijjati a shekara ta 1439 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 10 ga watan 9 shekara ta 2018 alisafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin fadlul islam tare da sharhin sa da muke bi na malam salih al-sheikh حفظه الله. قام تاش درسنا 68 ما كنا جباتا من قوما بين داو واتي جبدو إن كراتك هاي زمان بابنا بيو بابو وجوب الدخول في الإسلام بين ما لنا كومنا أيوي غدا أكو حديثي غدا أكو da maganar Ibn Taymiyyah akan hadisi na uku, sai kuma zai zo zamu magana akan athar, wato magana ta Hudzaifah ibn al-Yaman da malamin ya ambata, da kuma wani wata magana ta malam Muhammad ibn Waddah. To har yanzu muna karanta abin da malam yake mana sharhi dangane da hadisi na uku, wato hadisin Abdullah dan Abbas da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abghadun nasi ila Allah thalatha: mulhidun fil harami wa mubtaghin fil islami sunnat al jahiliyyah wa muttalibi dam imri'in muslimin ko dam imri'in bi ghairi haqqin li yufriqa dama. Wannan hadisi malam bai game mana sharhinsa ba, yana magana akan sunnatul jahiliya, ko yana magana akan cewa sunnatul jahiliya abinda ake nufi da ita shine duk abinda ya saba ma abinda manzanni suka zo da shi, shine jahiliya. Kowanne irin abu ne inda ya saba abinda manzo ya zo da shi, to ya zama jahiliya, ko da a wannan zamani aka kirkire shi. Don haka jahiliya bata tsaya kan zamanin Larabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Akwai jahiliya da ake dangana zuwa ga ahli kitabi Yahud da Nasara, akwai jahiliya ta Larabawa, akwai jahiliya ta Furs, akwai jahiliya ta Hind, akwai jahiliya dai duk abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake ce ma jahiliya. To inda muka tsaya makon da ya gabata shine kafin inda yace wa adkhako adkhalat ta'ifatun sunan aljahiliyyati fil kalam, nan ne zamu tashi ko to kafin shi din mu koma baya kadan, inda yace fa awwalu ma udkhila mathalan, shafi na 92 ko yawa. Bayan yace wa idha kana al'amru bi hadhihi albasha'ati, in wannan anko abin nan ya kai irin wannan muni, shine basha'a, abu a ce yayin munana ya tsananta muni, wa bi hadhal jurmi, da kuma wannan irin girman laifi shine jurm, fi annahu yakunu min abghadin nasi ila Allah jalla wa ala, cewa mutum zai zama ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya fi ƙi, fa ya'zumu hadhal athar bi'izami ma yantiju an hadha al-ibtiga, to wannan tasiri zai girmama gurgudan abinda yake hauhawa yake samuwa ya zama sakamako na wannan ibtiga'i din, wato neman wa mubtagin fil islami sunnat al-jahiliya, duk wanda ya bi wata sunna ta jahiliya gurgudan girmanta, gurgudan tasirin wannan laifin da zai hau kansa shine idamul jurmi, gurgudan girman abin da ya nema da ya sabawa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to gurgudan irin abin da zai samu na girman tasirin wannan laifin da aka ambata. ibtigha sunnatul jahiliya to shine sai fara lissafo mana abubuwan da suka fara shigo mana da suka fara lalata mana addini musulunci yana gare-gare din sa lafiya lau zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai addini ɗaya ake yi babu rarrabuwa al'umma ɗaya ce babu wanda ya fito da wata kungiya ta sa yace dole sai an bi fahimtar sa in ba haka ba sauran al'umma sun kafirta babu irin wannan abun duk ana kan addini iri ɗaya daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai fa awwalu ma udkhila mathalan farkon abin da aka shigar mathalan shine ce ta'ifatun minal muntasibin li hadhihi al'umma wata kungiya daga cikin waɗanda suke dangana kansu zuwa ga wannan al'umma adkhalu fi hadhihi al'ummati ibadatul qubur sun shigo wannan al'ummar da bautar gum'a kaburuka bautar kaburuka da can ba a san wannan ba makon da ya gabata mun kuma tabbata na ga mana tarihin abun da zamanin daular ubaidiyya a lokacin su ne aka fara shigo da bautar kabari tsakanin musulmi wattawassulu bi ashabiha da tawassuli da masu kabarin ma'ana waɗanda suke binne a cikin kabarin mutane sukan zo su tsaya su roki Allah da sunansu har abin ya ci gaba ko in ce ya ci baya ya lalace ya kai ga ake roƙonsu mubasharatan ya ce fashafin nasi aqidatul jahiliyyati sai aqidar jahiliya ta yadu a cikin mutane wannan aqidar ta bautar kaburuka da makamantansu da nisanta daga abinda manzanni suka zo da shi na tauhidi musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fashafin nasi aqidatul jahiliya aqidar jahiliya ta yadu shine ma'anar fasha alfushu shine abu ya yadu ya fantsama wa ibadatul awthani da kuma aqidar ibadatul awthani bautar wato gumaka al-ikhtilafi anwa'iha gurgudan nau'in su wannan nau'in gunki ake bauta mai kaman mutum mutumi wannan kuma nau'in kaga wani abu suke bautawa wasu kuma wata fikira ce wani tunani ne da makamantan su don nan ne muka tsaya makon da ya gabata bayan nan sai ce adkhalat ta'ifatun wata kungiyar kuma shine ta'ifatu adkhalat ta shigar da sunanal jahiliyyati fil kalami wato sunanin jahiliya a kalam kalam nan yana nufin ilmul kalam ilmul kalam wanda mun sha magana a kansa in munasaba ta zo muka ambata dai meye ilmul kalami a ce shine mene binciken harkar aqida da kafa masa hujjoji da dalilai na hankali ba tare da komawa zuwa ga nassi ba ko haka muke faɗi kuma dai alhamdulillah da yawa an fahimci abu ibn khaldun a cikin muqaddimarsa yayi ta'rifi wanda yake so ya rubuta zai iya rubuta in kuma kana da littafin muqaddima ta ibn khaldun ka koma me ake nufi da ilmul kalam yana cewa علم يتضمن الحجاج علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية وني علمين ده يقنشي كف حجة شين الحجاج ده كما جاية ومن أصل أبو shi yasa wasu malaman suka ce an sa masa suna ilmul kalami ne dama saboda abin da ke cikinsa na yawan surutu saboda gaba ɗaya an gina aqidun ne ta hanyar debate ake tabbatar da su sai wannan ƙwararre basira mai kwanya sai ya zo ya zauna sai wani ma ya zo ya zauna sai a ce a tattauna akan abu kaza to da kuka ce kaza mu muna cewa kaza to ai an buta kaza to kuma kaza zai ma duk ba ƙur'ani babu hadisi kawai dalilai ne na hankali kuma wanda ya kada wani sai a bi shi sai zama shi da abin da za a karara ko kuma a rubu gida biyu wannan ya kafa tasa mazhabar wannan ma ya kafa tasa mazhabar da haka waɗannan aqidun da ƙungiyoyin wasu ma suka yaɗu galibin waɗanda kuke ji ko in ce ƙungiyoyin addini gaba ɗayansu ina jin dai alhamdulillah waɗanda suke yawan halartar karatukan nan sun san waɗannan abubuwan ba sau ɗaya ba ana yawan nanatawa. Cewa ƙungiyoyin addini ko rarrabuwar addini gaba ɗaya za ka iya kasa shi kashi uku. Akwai ƙungiyoyi da asalinsu sababin rabuwarsu da al'ummar musulmi harka ce ta siyasa. An fahimci wannan? Wannan su ne khawarijawa da shi'a. Waɗannan da politically oriented harkar da ta sa suka rabu da al'umma harka ce ta siyasa. Khawarijawa da suwa ne? Da shi'a. Akwai kuma waɗanda suke da ake ce ma ƙungiyoyi na aƙida, ƙungiyoyin da aka gina su saɓanin aƙida ne ya haifar da su, ma'ana wasu aƙidu ne da harkar theology, ilimin binciken gaibi dangane da Allah maɗaukaki da sauransu shi ne ya jawo saɓani tsakaninsu. Ma'ana dai ka ce ilimin aƙida, tattaunawa da debate da jayayya a kan aƙida shi ya ja aka rarrabu, shi ne ake ce ma firak aqadiyya, firƙoƙi na aƙida. Waɗancan firak siyasiya ake ce musu na farko. Wannan kuma na biyu su ne firak waɗanne? Aqadiyya. Aqadiyya ana nufin na aƙida. To shi ne za ka ji ana cewa su ƙadariya, su mu'tazila, jahamiyya, ko kullabiyya, ka ji asha'ira, maturidiyya da makamantan waɗannan. To duka su matsalar su fikira ce ta aƙida. To wannan da na ambata mana su ake ce ma ulama'ul kalam, su ne suka fito da ilmul kalam, yadda asalin abun shi ne a zauna a tattauna a kan aƙida, amma ba za a duba ƙur'ani ko hadithi a bi shi ba. A'a, kowa zai baje ƙorin fahimtarsa yadda ya kamata abu ya kasance. Shin Allah yana da siffofi ko ba shi da su? Maimakon a koma ƙur'ani a karanto sai a tattauna, to Allah ma ya aka san akwai shi? Ai, ana saninsa ne ta hanyar kaza, ta hanyar kaza, ta hanyar kaza. Shikenan sai a yi ta tattauna a kan Allah. Shin akwai mutuwa ko ba mutuwa? Ta ce ya akwai. Wanda ya ce babu kuma shi ma ya kawo dalili, sai a yi ta debate. In an mutu za a dawo ko ba za a dawo ba, duk maimakon a ce Allah maɗauki ya ce kaza a Ƙur'ani, shikenan a tashi daga karatun. A'a, kowa sai ƙoƙarin ya kawo intelligence ɗinsa a gwada abin. To wannan ita ce harkar da ake ce mai ilmi ne? Ilmul kalam. Saboda zancen da yake ciki. Kawai zance ne shi ne kalam. A yi ta magana, a yi ta debate. Shi ne ake ce musu speculative theologians, in ji Turawa a zamanin ce. Ma'ana masu harkar theology based on speculation maimakon dalili. Insha Allah dai kun fahimci abu. Nau'i na uku na kasuwar musulmi su ne firak sulukiya. Haka ake kiransu kuma. Firƙoƙi da suka rabu daga sauran al'umma ta hanyar suluki. Suluki shi ne gyaran behavior, gyaran hali, tsarkake zuciya. Wannan su ake ce ma ƙungiyoyin ɗariƙun sufaye. Su ne firak waɗanne? Sulukiya, daga suluk, in an ce salaka ya shiga hanya. Yawwa. To wannan shi ne main rabuwar musulmi. Duk inda za ka je, kowace ƙungiya ba ka rasa inda za ka sata a cikin waɗannan ƙungiyoyi guda uku. Wasu suna ƙara na huɗu su ce firak furu'iyya, to amma wannan gaskiya ba firak ba ne, domin mazhabobin hanafiya, malikiya, shafi'iyya wannan ba a sa su a firak. Yawa, domin dukkaninsu a sunna suke waɗannan. An gane? Waɗannan ukun dai shi ne gaskiya. Allah ya sa mu dace. To abin da yake faɗi a nan, malam ban gama bayanin ta'arifinsa ba ga masu rubutawa. Ilmun ya tabammanu الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. إلمين ديك بنتكي كويك أنشي كفا هجا دجايا أكن أقائد الإيمانية أكيدون إيمان إيمان دا الله إيمان دا ملائكو إيمان دا منزني دا سولانسو بالأدلة العقلية da dalilai na hankali, warraddi alal mubtadi'ati, da kuma mai da raddi a kan ‘yan bid'a, fil i'tiqadati, wato masu bid'a a babin aqida, an mazahibi salafi wa ahli sunnati. Haka ya faɗa. Ibn Khaldun ya cikin Asha'ira shi ma. Asha'ira su suna ganin su ne masu kare addini. Don haka suna mai da martani ga ƴan bid'a. ƴan bid'a nan suna nufin Mu'tazilawa. Shi yasa zaka ga mai rubutu akan mazhabar Ash'ariyya sai ya ce su ne Ahlus Sunna. Kuma abinda ake nufi da Ahlus Sunnan su ne masu bin Abul Hasan al-Ash'ari. Wani zance ne shi kuma daban. Wanda hakikani ba haka bane. Yau ba haka bane. Domin su ma Asha'ira a babin da suka karkace wa Qur'ani da Sunna ba Ahlus Sunna bane su. Kuma a babin sifofin Allah ba su yadda da su dauki sifofin daga Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka a wannan babin ba Ahlus Sunna bane su. A babin girmama sahabbai da raddi ga ƴan Shi'a to anan Asha'ira Ahlus Sunna tunda ba ƴan Shi'a bane. Amma a babin siffofin Allah da babin ƙaddara duka sun rabu da Sunna saboda sun bezin aƙidar su akan hankali ba daga Qur'ani ko daga hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan dan ka gane abin da yake nufi da wannan al-mubtadi'a din su suna isharar ne zuwa ga Mu'tazilawa. Bayan ku in ana wannan babin da siffofi da ƙaddara da sauransu to da su da Mu'tazilan duka ba akan Sunna suke. Allah fa'an fahimci me nake nufi. An dan rubuta? Tayi, masu sha'awa su rubuta. Wannan shine ilmul kalam. Insha Allah ina gaba kuma sai mun sake dawa kan zancen an ce ilmul kalam, mu sake bayanin me ilmul kalam ba. Duk da kuma zancen dai na san bai isa ba, amma dai a matsayin bayanin ta'arifi a dunkule ga mai fara neman wannan ilimin ya fahimci me ake nufi da shi to shine wannan. Wasu suna cewa ilmul kalam an kira shi ilmul kalam ne saboda abraz mas'alatin da aka yi sabani a cikinta, ma'ana mas'alar da aka fi rikici akan ta ita ce sifatu kalamillahi. Shi yasa ake cewa abin nan wannan ilimin ilmul kalam saboda ya tattauna akan maganar siffar Allah ta al-kalam. Shin Allah yana magana ko baya magana? Saboda ta fi jan hankali kuma an yi fitintunu a kanta, domin a ƙarƙashinta ne aka yi fitintunun da suka jawo rarrabuwar kan mutane har aka yi mihina ta al-Imam Ahmad bin Hanbal da shi da manyan malamai na zamaninsa, har aka ɗaure su a kurkuku ana yi musu bulala har sai sun ce al-Qur'ani makhluqi ne ba kalamin Allah ba. Malam Ahmad bin Hanbal ya ƙi faɗar haka don kada ya jarrabi mutane ya zama mutane su ɓata sakamakon maganarsa. Aka yi masa bulala, aka azabtar da shi, aka ƙasƙanta shi da wulaƙanci sosai har lokacin da Allah maɗauki ya kawo ƙarshen lamarin, lokacin da ɗaya daga cikin khalifofi bayan wanda ya assasa wannan fitinar ya wuce ya rasu, wanda ya biyo bayansa ya dakatar da abin aka daina jarabar mutane, shikenan magana ta wuce. Wannan kuma dai wata kissa ce da mu. To amma abin da yake so ya faɗa shi ne daga cikin abubuwan da suka jawo rarrabuwar mutane aka ɓata addinin musulmi, wannan harkar ta ilmul kalam ta jawo mutane wannan bala'in. Domin mutane ga abin da Allah ya faɗa a Qur'ani, maimakon a karɓa a yadda da shi an tafi an dogara akan hankali. Shi kuma hankali ba iri ɗaya ba ne. Hankali ba shi da dabt. Yawwa, idan hankalinka ya yadda da wani abu, Allah hankalina ba zai yadda da wannan abun ba. Haka ne? Shi yasa Imam Malik na taɓa ba mu kissarsa nan ko? Da wani mutum ya zo ya ce zo mu tattauna akan wata mas'ala. Domin a zamanin su duk ana wannan harkar ta bunƙasa sosai. Shi ne Imam Malik yake tambaye sa, yake cewa in mun tattauna ko in rinjaye ka ko ka rinjaye ni, sai ce in ka rinjaye ni ya za a, sai ce sai ka bi ni. Yace ni kuma na rinjaye ka, yace sai in bi ka. Yace in wani ya zo ya rinjaye mu ni da kai, yace sai mu bi shi. Shi ne sai Imam Malik yace a'a, ni addini na ba irin wannan ba. Ni addini na yana nan tsayayye, yana Qur'ani, yana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma akan abin da sahabbai suka tafi a kansa yana nan a rubuce ba bataye ba. Dan haka ba sai mun yi debate sannan a gano shi ba. Dan haka in kana son ka zauna lafiya a addininka to ka tsaya akan wannan asali na girmama Qur'ani da Sunna da kuma tsayawa akan abin da malami suka faɗa a wannan babi. Sai ce wa fis sifati, haka nan a babin siffofi. Mu je mu ci gaba da littafi. Yace wa fis sifati a babin siffofi, yana nufin siffofin Allah. Allah yana da sifofi shi ya siffanta kansa da su dan adam baya kirkirar sifa ya dangana wa Allah kuma in Allah ya siffanta kansa da sifa to wajibi dan adam ya yadda ya karba ya sallama ko ya fahimta ko bai fahimta ba a musulunci akwai abin da ake ce maka karba abu ko baka fahimce shi ba kuma wannan ba na ƙasa bace ana yin wannan ne amma a babi daya a babin gaibiyat babu abin da ya shafi me gaibi a babin gaibi tunda gaibi ba gani muke ba to dama ya wuce hankalin mu ba wani abu ne da zamu hango irin abin da muke gani yau da kullum a rayuwar mu ta duniya ba a rayuwar mu ta duniya muna ganin kanmu ko muna ganin environment inda muke zaune a ciki to wannan ya halatta mu yi bincike akan kanmu akan environment inda muke ciki mu fito da ilmomi da za su amfani da rayuwar mu za ta tafi wannan fannin sa daban ya halatta a yi shi amma fannin da ake zance anan abin da ya shafi gaibi akwai Allah ko babu akwai to Allah ya yake yana da sifofi ko ba shi ya sunayensa ya kaza ya kaza kun ga wannan ai ba wani abu ne da za a ganshi a duniya ba sannan kuma abin da ya shafi lahira a kabari me ake yi ran lahira ya abu kaza yake kasancewa duk wannan ba mu san shi ba tunda lahirar ba ta zo ba an bin jona wannan ababin gaibi yake to ababin gaibiyat ka yadda da labarin da Allah ya faɗa shine zaman ka lafiya ko ka fahimta ko baka fahimta ba wannan shi ake ce ma dogma ko ka karba abu yadda yake kawai ka mika wuya ka karba to babu addini da ba shi da dogma to a musulunci ma akwai wannan dogma din amma zaka ganta ta takaita ne a babun gaibiyat a babun ilimin duniya kuwa da kuma abin da zaka iya gani da kanka babu zancen dogma a ciki akwai matsaloli na ijtihadi yawwa wannan ya sa hankalinsa ya gano ya bi nassoshi ya fahimta wannan duka babu zancen dogma a ciki Allah ya sa an fahimci abu insha Allah to mu bashi haka wafil qadar haka nan a babin imani da qadara duk suka fito da wasu abubuwa da suka nesanta mutane aka samu waɗanda ba su yarda da imani da ƙaddarar ba ma suka ce a'a innal amra unuf ai lamarin duka sabon abu ne Allah ma bai sani ba sai lokacin da abu ya faru kun ga wannan mummunan abu ne an dangana wa Allah subhanahu wataala jahilci garin dangana masa kamala wa fil mantiki haka nan a mantiki mantikin shi ma wani ilimi ne na ala na fahimtar ilmul kalam mimanin ala ala shine abun amfani wani ilimin da ake amfani da shi dan a ga ko a gano wani abu shine ake ce ma mantiki shine ake ce ma logic ilimin logic mun ala ne na fahimtar ilmul kalam da falsafa da ilmul kalam sun gini ne akan harkar fahimtar logic dan haka shi yasa ba ka raba su waɗannan abubuwan guda uku to an yi amfani da waɗannan abubuwa an shigo mana da bakin abubuwa a addini aka lazimta mana sai mun karanta sannan mu imani wannan yasa al'umma ta rarraba wanda ya tsaya kan qur'ani da sunna ya makalkale musu daban wanda kuma ya tafi zuwa ga wannan shi ma ya zama wani abu daban wannan bai dade wannan ba wancan bai dade wannan ba an rabu ko ba a rabu ba an rabu to kuma haka abin yake har zuwa yau din nan da muke magana dan haka waɗannan matsaloli ne da suka jawo aka bi sunnar jahiliya aka rabu da abin da manzanni suka zo da shi kar mu fita daga siyakin zancenmu yawwa su waye suka bi sunnar jahiliya a babin sifofin Allah da kaddara suka yi amfani da mantiki da ilmul kalam su waɗannan ulama'ul kalam an fahimta wanda bai bi hanyar su ba ya tsaya akan abin da sahabbai suka tsaya a kansa domin sahabbai ba su san wani ilmul kalam ba ba a taɓa ruwato daga wani sahabi ya je ya karanci wani ilmin logic da ilmul kalami da falsafa ba tare da cewa akwai wannan ilmomin a zamaninsu amma ba su je sun binciko su ba kuma sun shiga aljanna da iya abin da suka bauta wa Allah da shi kullum ina nana ta wannan zancen yawwa in dai rahama mutum yake so da shiga aljanna da tsira a lahira to ya tsaya kan abin da yake akwai shi a addini na qur'ani da sunna da mazhabar magabatan nan sahabbai da tabi'ai to shikenan sai zauna lafiya kuma insha Allah zai tsira amma in yace hankalinsa ya fi ƙarfin nassi to anan ne za a samu matsala hatta ghazat tilka al'umuru hadhihi al'ummata kai har sai da ta kai waɗannan al'amura wato ilmul kalamin sunnonin jahiliyyar cikinsa da sauransa suka yaki wannan al'umma shine kazakt suka yaki wannan al'ummar suka nesanta ta daga addini har sai da ta zama kamar inda ambata mana makon da ya gabata mai tsayawa kan qur'ani da sunna a yanzu shine bako ko ba haka ba wanda ya bi wancan maganganun na ilmul kalami shi ake gani shine akan daidai in an ce wane ne yake kan daidai mutum sai ce abinda aka tashi aka samu iyaye da kakanni akai saman kuma shi iyaye da kakannin akai ana nufin nan kusa kusa yawwa in ba haka ba in ana zancen iyaye da kakanni saboda tsufan su to sai a ce ai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi tsufa ko ba haka bane to kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya yadda da shi yana nan yanzu ko ya bata yana nan to ashe mutum na san shiriya ya tsaya kan wannan abin da yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa afsadat aqaidaha sai waɗannan al'amuran suka lalata aqidun musulmi wa afsadat dinaha suka lalata musu addininsu addini ya zama wani abu daban zaka ga a cikin musulmi mutum ko yana tsoro ko kuma yana shayin in yace Allah yana sama kamar da yake shine abin da Allah ya faɗa a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sai ga akwai unguwar da idan mutum yaje ko a garin da mutum yaje ya faɗi wannan la'alla da dutse zai fito haka ne ko ba haka ba to in yace Allah yana sama saboda ya karanta a Qur'ani kuma malamai sun bayyana wannan abin haka yake to akwai inda zai je la'alla jifansa za a yi a koro shi ko a jefe shi da wani suna a ce maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga abin yayi mai ya juye bada al-islamu ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada wannan shine halin da ake ciki to Allah ya kyauta mana to sai ce wa fi abwabis suluki to kun ga an yi zancen wancan na khawarijawa an yi zancen masu ilmul kalami gashi kuma za mu shiga babin masu suluki yace wa fi abwabis suluki a babin gyaran zuciya lamma adkhalat ta'ifatun min al-ubbad yayin da wasu masu bauta kun ga ba a ce musu malamai ba sai aka ce wasu masu bauta domin yana cikin abrazu sifati masu wannan abubuwa din al-bu'du anil ilmi kisa daga cikin hanyoyin farko na rarrabuwar musulmi shine lokacin da aka samu masu bauta suna fita jeji suna bauta irin ta nasara suna rabuwa da karatu ba sa zama a halaqat na ilimi na malamai na zamanin su inda ake karanta hadithan manzon Allah sai haddathana wa haddathana malik an waye wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa zama an suka ce ai duniya ta lalace ya kamata mutum ya koma inda zai gyara kansa shi kadai to wannan shine asalin inda aka fara samun waɗannan abubuwa na tasawufi da nisantar hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su akwai Malik ibn Dinar daga cikin tabi'ai ana ba da labarin sa lokacin da ya kaurace wa duniya gaba daya ya koma jeji daga shi sai kare karensa shine abokinsa ba hulɗa da kowa ba magana da kowa ba hulɗa da kowa tare da cewa Malik ibn Dinar yana cikin manyan masu ibada kuma ibada tasa ta sunna domin lokacin su waɗannan abubuwan ba su fara muni ba daga gunsu ne aka fara ɗauko ya kamata to tunda irin su Malik ibn Dinar sun buya suna ta ibada ya kamata na bayan su ma su shikenan abin kuma a hankali har yazo ya zama wani abu daban kamar da zamu zo mu ji yace adkhala qa'ifatun min al-ubbad tariqatan nasara ngani yawwa wasu daga cikin masu bauta sai suka shigo da hanyar nasara hanyar kiristoci fit ta'budi wajen bauta mecece hanyar kiristocin da yake nufi ina nufin rahbana rahbaniya ta kunshi mutum ya bar mu'amala da mutane ya bar aure sai shi ba zai aure ba baya shiga kasuwa baya hulɗa da kowa ya tafi jeji ya zauna shi yana zikiri yana tunani yana meditation wannan abin da ruhbanin nasara suka zo da shi ke an ɗauko wannan abin daga wurinsu wasu abubuwan kuma daga wurin wasu wanda ma ba su ba fi ta'abbudi wa fi takhliyati an-nafsi min ash-shawa'ib, da cewa wai a wofintar da rai daga duk wani abu da ya makalkale mata da zai lalata ta, ma'ana duk ran mutum a tsarkake shi daga duk wani datti, shine shawa'ib din da yake nufi. Takhliya shine a wofintar, a tsaftace, a gyara a zuciya. Wasara hadha fil ummati, haka ne ko wannan abun ya gudana a cikin al'umma. Zaharat firqu as-sufiyyah al-mukhtalifa, daga haka aka samu firqoqin sufanci daban-daban, aka samu su ma a cikin su hali daban-daban, ko danda lokacin su aka yi mixing ilmul kalami da sufanci. Wannan a hannun al-Harith al-Muhasibi yana cikin wadanda aka fara samun wannan abun su. Ya iya ilmul kalam kuma ya shiga hanyar tasawufi, yana ga cikin nuktar haduwa tsakanin sufanci da ilmul kalam. Shi yasa galibin masu sufanci ilmul kalam suke, aqidunsu ne hanyar ilmul kalam. Al-Harith al-Muhasibi shine nukta ta farko da aka fara samun irin wannan. Ta ta'abbudi shi ma mai zurfi, in aka zo kan irin su Rabi'atul Adawiyya, kuna ji Rabi'atul Adawiyya, wata mata sufiya ce ita ma, ita ce ta taba zuwa Ka'aba lokacin Umara ko Haji, sai ta ce ita ba za ta yi tawafi bayan Ka'abar ba, Ka'abar ce za ta yi tawafi a kanta. Suka ce wai ta tsaya a inda take, Ka'abar ta bubbuko ta zo ta yi mata tawafi ta koma gunta. Sunanta Rabi'atul Adawiyya, can bayan ita ma take. An samu duk waɗannan abubuwan a wannan tarihin namu na musulunci. Wannan abun har yanzu idan mutum ya bincika asalin aqidar tasawufi da inda ta samo asali, bincike ya bambanta daga malamai da suka bincike da yawa a fanni daban-daban. An samu za ka iya cewa sufanci yana da masdari ba guda ɗaya ba. Sufanci nan kada wani ya fassara sufanci ai zuhudu ake nufi. Kowa sani sufanci ana nufin istilahin term ɗin sufanci, zuhudu daban shi daban. Kowa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zuhudu, amma babu wanda zai taba da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sufanci ko amma yayi zuhudu, don ma'anar zuhudu shine gudun duniya. Yawwa, don haka zuhudu daban, tasawufi daban. Wata mazhaba ce da asalinta da kuma abin da aka gina ta akai, kuma tana da masadir usul daga nan ta ɗauko abubuwanta. Shi yasa masu bincike suka maida afkarin tasawufi da yawa, in ka ɓaɓɓalle suka fito da su sala-sala, za ka iya maida su zuwa ga wasu addinai daban-daban. Akwai abin da ya samu asali daga fikirar addinin Hindu, musamman abin da ya shafi aqidin da suka kai ga falsafar India da ta shigo wa musulunci, ta shigo tasawufi, musamman abin da ya shafi tanasukhul arwahi, shine incarnation. Shi ake cewa tanasukh al-arwah da incarnation, da abin da ya shafi ittihadi. Mun san akwai ittihadi daban, sannan kuma wahdatul wujudi daban. An fahimci abin? Muna jin waɗannan abubuwa a kalmar daban-daban. Akwai ittihadi, shine abu yana rabe ya zo ya zama ɗaya, shine ittihadi. Daga tanasukhil arwahi aka koma kuma zuwa ga hatta ittihadi, kuma sannan aka zo aka ce wahdatul wujud. Wahdatul wujud shine aqidar cewa komai ma abu ɗaya ne. Wannan mataki ne da ya biyo bayan maganar ittihadi. Shi kuwa incarnation ko kuma shigar wani abu ya shiga, ana ce masa akwai hululi. Hululi shine wani abu ya shiga cikin wani abu. Aqidar cewa wai Allah ya shiga jikin wani ya zama shi, wani shi ake cewa mene? Hululi, daga halla ya fada, Allah ya shiga jikin wani ya zama shi. Ittihadi kuma shine abunda da yake rabe sai ya zo ya hade ya zama abu daya. Mutum ya yi tabauta, ya yi tabauta, ya yi tabauta, har ya hade da Allah, sai ya zama abu guda. Sannan kuma sai aka zo aka ce akwai wahdatul wujud, shi kuma aqidar cewa komai kake gani ma Allah ne. To duk waɗannan suna da asalinsu a addinin India kafin su shigo cikin wato tasawufi. nan saboda ma munasaba na ba mu labari kun san masu addinin Sikh ko addinin Sikh a India masu rawanin nan da gemu su ake ce masu Sikh da sinun da ya da kha Sikh S I K H to wannan addinin wani ba Allah wani mutum ana ce masa Nanak shine fito da shi 1459 na miladiya wannan common era a lokacin waitin tasowar sa irin mutanen nan ne masu tunani da ibada ya ware ba ya yarda da ko wannan ya koma jeji ta tunani shi kadai to shine ya bar ya baya yana dan kyamar abin da ake addinin Hindu to can kuma bayan ya balaga ya zama babba ya fara tunanin waɗannan sai haɗi da wani musulmi to sai aka rashin sa'a musulmin sufi ne mai irin wannan aqida da ya dauko ta ta ittihadi da hululi da wannan maganar wahidatul wujud sai fahimci wannan abun a matsayin abu ne mai kyau cikin har suna cewa har ya je haji shi Nanak an je haji da shi ya ga musulunci ya ga musulmi to da ya dawo kuma sai ware mazhabarsa ta daban da kyamar musulunci da kuma karantarwa da irin tasa a jihar Punjab kuna ji ana cewa Punjab tsakanin New Delhi da Lahore ta Pakistan a nan wurin aka haife shi a nan Punjab to a nan ya tashi kuma yana ilmantar da mutane aqidarsa har bayan ya mutu aka samu khalifa khalifansa na ɗaya khalifa na biyu har khalifa na goma ana ce masa Gobanda to shine wanda ya assasa musu ya fito musu da ka'idojin addinin Sikh suna cikin mutanen da suke da tsananin adawa ga addinin musulunci ba sa san addinin musulunci ko misƙalan zarracin kamar da Bahaushe ke cewa to kuma aqidar su cakuɗi ne na addinin Hindu da wani abu na musulunci musuluncin kuma na tasawufi an fahimci abin yau haramun ne aske kowane gashi shi yasa za ka ga gemun su dogo sosai ba wai sunna bace karkace musu wasu sunna ga rawani ga gemu yau wani addini ne na daban Allah ya kyauta to kasancewar mutane ne waɗannan mutanen masu al'adu da daddun al'adu kuma suna shigar juna shi yasa kullum muke fadakarwa wallahi masu kallakallan fina-finan India su kiyaye wasu abubuwan na addinin su ne zaka iya dauka baka sani ba dan ba sa rabuwa da wannan addinin nasu a cikin abubuwan su cikin al'adun da suke yi to wannan abun ya shigo cikin tasawufi sufanci na falsafa wanda ya nesanta mutane zuwa ga wato daga kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun ina ga mu dalibin ilimi a dage a karanta wannan kungiyoyin na addini ilimin kungiyoyin addinin yana da amfani matukar amfani musamman a zamanin da muke ciki sakaci da shi zai sa ka dauki wani abu baka san asalinsa ba ashe asalinsa ba ma daga wani addinin ma yake asali gaba daya sannan shigo musulunci ake daukar sa kamar abu sannan akwai alakar sufanci da Buddhism addinin Buddha akwai alakar sufanci da addinin Farisanci na Iran su ma akwai wasu abubuwan da aka kwaso sannan akwai alakar sufanci da nasara kamar da malamin ambata mana anan haka sufanci wata kasuwa ce da an hado abubuwa da dama na addinan wasu aka harhada shi aka tada abin da muke gani shi yasa kuke ganin ya kai ga irin wannan yanayin da muke ciki an kai ga allantar da mutum a ce wani Allah ne kuma ka rasa yadda za ka yi kai da ka ce ba hakan ba sai a ce kai ne maƙiyin Allah maƙiyin manzo maƙiyin waliyai ko ba haka ake cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ayi karatu kuma ayi shi da tsarki kuma a san yadda za a bambance menene addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da menene sabon abu da ya shigo wa musulunci to sannan ya ci gaba yake cewa wa hadatha fil ummati min al masaibi ma Allah bihi alim musibu daban-daban irin wanda Allah ne kawai ya san su suka auku a cikin wannan al'umma min mukhalafatin fil aqaid al ilmiyya na sabani a aqidu na ilimi wa fil masail al amaliyya da kuma a mas'alolin da suke na aiki maka samu bid'o'i na aqida da bid'o'i na aiki duk gasu nan mu galibi yanzu aka ce mutane ahlul bid'i mun fi kallon al bid'ul amaliyya bid'o'in aiki da su maulidi bid'o kare karen zikiri wannan sunan su bid'a wani iri amaliyya na aiki ne wanda yafi su hadari shine bid'a aqidiyya bid'o'i na aqida wanda akan su aka gina aqidun kafin a fidda abinda aka fitar na ayyuka yace wa hakaza sannan yace fa awwalu ma yahduthu shay'an fa shay'an farko duk abin da yake faruwa yana faruwa ne kadan bayan kadan wani abu kadan sai wani abu yabo bayan sa shikenan har a samu tarakumi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan sai a fidda mazhaba mun ba abu ne mai wahala ba dama fidda kungiyoyin addini abu ne mai sauki ko yanzu ai abin sauki ne da shi malami da dalibansa suna tafiya akan wata fahimta sai wani ya ce a'a shi ya fahimci malam yayi kuskure a gu kaza kuma bai halatta a bi shi akan wannan kuskuren ba shikenan sai ya daina zuwa karatu sai koma wani wuri daban sai wasu su bi shi sai kaji an sa musu suna wadancan sunan su yan kaza ana wannan yanzu ko ba ai abu ne mai sauki lallabuwar asalin wanda kake ji na can bayan ma faru irin wannan din ne yawa wannan ya bu wannan wannan ya bu wancan shikenan sai a rabo sai kaji an yi kungiya daban-daban an kuma dola an dora wala'i da bara'i akan wannan kungiyanci din sai ce hatta adda ila annahu sai da abin ya kai ga cewa hadatha fil islami man arada tahkima ma yusammunahu sawalif al aba'i to nan kuma ya shigo wani zancen daban ya gama da maganar suluki da tasawufi ya shigo babin yin hukunci tsakanin mutane cikin al'amuran rayuwarsu na yau da kullum hukunci ana nufin alƙalanci yace har abu ya kai ga tunda ana fito da abubuwan baƙin abubuwa har akai ga aka kai ga man arada tahkima ma yusammunahu hukunta abinda ake kira sawaliful aba'i abinda aka gada na iyaye da kakanni sawalif abinda salafa ya wuce ma'ana abinda aka gada na iyaye da kakanni da al'adu wa adatul ajdadi da al'adun kakanni fi umuril qaba'ili a al'amuran qabilu abinda yake ishara zuwa gare shi anan shine abinda ya faru in kun tuna zamanin tatar zamu iya bada misali da su musan zamanin tatar mutanen da ake kira tatar zamanin rayuwar ibn taymiya kafin shi da lokacin rayuwarsa an samu mutane da suka zo daga Mongolia masu girman jiki suka zo suka rika halaka musulmi wasu daga cikinsu sun musulunta su sarki lokacin sarki Genghis Khan Holako waɗannan kuna jin su Ibn Taymiya yana faɗa su suka zo suka lalata kasashen musulmi suka kashe al'ummar musulmi Ibn al-Athir a cikin littafinsa na tarihi yana cewa tunda yake bai taba ganin abin tashi hankali ba irin wannan ta kai ga musulmi sai da suka tsorata suka furgita suka razana saboda yawan kisa da aka yi wa musulmi musulmi in ya gano dan tatar zai dauko takobi da kansa zai mika masa ya ce in gokashe ni saboda tsaba tsoro ba ko gudu ba zai iya ba Ibn al-Athir ya ce an kai ga irin wannan yanayi zamanin Ibn Taymiya ya hada kan sarakunan zamaninsa a lokacin Ibn Taymiya da wa'azi da fadakarwa aka tada rundina sai da aka yaki waɗannan mutane Allah ya sa aka ci nasara a kansu to waɗannan mutanen bayan sun musulunta rashin karatu rashin ilimi da kuma watsi da musulunci ya kai sun canza dokokin da suke tafi da su na rayuwa daga abin da aka sani na bin musulunci suka koma suna bin wani abu daban da suka kirkiro doka ce a tsakaninsu za su dora ta sai a ce wanda ya kisan kai ga abin da za a yi masa maimakon ai abin da Allah ya ce wanda ya zina ga abin da za a yi masa shi ma maimakon ai abin da Allah maɗauki ya ce to ana samun wani kuma a wasu ƙabilu akwai ƙabilun Larabawa ƙabilun da ba na Larabawa ba ma sai a ce duk wanda aka kama ya yi kaza a cikin garin nan to abu kaza za a yi masa misali irin abin da za a ce in an kama wani mutum da laifi sai a yi masa a tire a zagaya gari da shi ko a nemi masa ihu misali a ɗauka wannan shari'a ce wannan al'ada ce ba shari'a ba to irin waɗannan abubuwan haka suka rika shigowa a hankali har sai da ta kai kamar da malam zai zo ya faɗa aka rika ajiyewa abin da Allah ya ce a yi amfani da shi aka koma hankulan mutane su suke cewa ga abin da za a hukunta al'umma da shi to wannan duka shi ma a cikin me yake a cikin sunanul jahiliya yake domin ya saba ma abinda manzanni suka bo da shi sai ce wadhalika annahum idza ikhtasamu idan suka yi husuma aka samu sabani tsakanin wani da wani ko wasu da wasu ko wani da wasu ihtakamu ila urfil qabila sai a ce a koma zuwa ga al'adar qabila shine urf custom shine ma'anan urfi na qabila al'adar wata qabila a ce ai ga yadda kakansu na kaza yace a riƙai wa hakama bainakum man la ya'rifu hukma ma anzalallahu jalla wa ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai a samu wani dattijo wanda bai san abin da Allah ya saukar wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama na Qur'ani da Sunna sai hukunci da abin da ya gada daga iyaye da kakanni akan waɗannan mutane wannan shi ma da haka ya faru sai ce ila an wasala al'amru har sai da lamarin ya kai li hadha al'asri zuwa ga wannan zamani irin namu alladhi balagha fihi akhdhu an-nasi wanda riƙon mutane ya kai bi sunanil jahiliya yadda suke riƙo da sunnonin jahiliya ya kai ma yadkhulu tahta ma la yadkhulu tahta hasri ya kai irin matsayin da ba za ka iya kididdige shi ka iya kanshe shi da lissafi ba al'adun da aka shigo da su bal ba ma zancen al'adu ba ya zama zamanin yanzu abinda aka taba yi a wata kotu ya gabata aka yi shari'a da shi to shikenan ya zama shari'a ko ba haka ake ba a lo da aka samu na common law da kuma wanda aka gada yanzu kawai sai a ce wani ba sai su wani shekara ta kaza an yi kaza an yi kaza shikenan ya zama shari'ar kasa a kansa sai a dauki wannan sai a hukunci akan wata qadiyar daban wanda la'alla ba ta da alaka da wannan ko kuma mulabasat dinta ma'ana sabubban da suka jawo da rikicin nata da abin da ya hada waccan daban da abin da ya hada wannan to har da ya zama cewa an nesanta mutane daga abinda Allah madaukake ya saukar musu yace walau jumi'atil masailu allati akhadhaha ahlul islam al mu'asiruna min al jahiliyyah al mukhtalifa da a ce za a tattara masaloli cases cini matsala abinda yake nufi anan allati akhadhaha ahlul islam wanda musulmi suka dauko al mu'asiruna yan zamanin yanzu musulmin zamanin yanzu suka dauko min al-jahiliyyat al-mukhtalifa daga jahiliyya daban-daban jahiliyyatu ahli al-kitab jahiliyyatu ma'ana al-yahudi wa an-nasara jahiliyyat al-hunud jahiliyyat al-furs jahiliyyat dai daban-daban aka dauko yace la balaghat akthara wa akthara mimma dhakarahu imam ad-da'wati rahimahullahu fi musannafihi al-ma'ruf bi masail al-jahiliyya yace wallahi da za a tara fiye da kuma fiye da wato ninkin ba ninkin mas'alolin da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambata a cikin littafinsa mai suna Masailul Jahiliyya mun yi magana akan sa ko kwanaki cewa la Allah wata rana ma samu mu karanta shi abin da ya zauna ya rubuta shine al masailu allati khalafa fiha ahlul jahiliyyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyyati mas'alolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliyya akan su ya tattaro masaloli da yawa malam ya gaya mana a baya to yace da za a tara a zamanin yanzu irin waɗannan masalolin da mutane suka yi watsi da sunna suka yi watsi da qur'ani suka koma zuwa gare su yace da sun yi ninkin ba ninkin abinda malam ya rubuta a wancan littafi sai yace fadkhala zalika fi masailil aqaid a cikin wannan in ka bincika zaka samu masaloli na aqida yanzu ku duba ku ga masalolin aqida da yawa yanzu mu nan da muke da su ka dauki misali yanzu ba ma jahiliyar larabawa ba ka dauko jahiliyar bahaushe kafin ya karbi musulunci harkokin mu na rantsuwa ko da harkar dodo da duba wasan dodo har yanzu akwai shi ko babu jahiliya ce ko ba jahiliya ba jahiliya ce mutane suna wasan dodo alhali ibada ce ta bauta ba magana ce ta al'ada kawai ba har yanzu rantsuwa kaga mai mutum akwai mai rantsuwa da aradu ita ma nan jahiliya ce ya rantsa da Allah ba ya koma yana ce tar na tsakon danga jimare ya rantsa da su ya rantsa da wata bishiya ya rantsa da wani shuri saboda ana sa ran akwai aljanu a shuri sai ya rantsa da shuri duk wannan akwai shi yanzu ko babu jahiliya ce ko ba jahiliya ba to da za a ƙara akan masailin jahiliya na malam Muhammad ibn Abdul Wahhab da irin wannan da irin wannan kun ga dai wannan masaloli na aqida to suna nan da yawa kar ka go wurin abin da ya shafi champi champa champa iri iri in ka tashi ka ji kaza to kaza ne go in za ka yi tafiya kaga kaza to ba sa'a ka koma kaza da kaza da kaza in kaga hankaka abu kaza ne kaga makaho kaza in kaga guturu kowanne da abubuwa irin wannan duka harkoki ne duka na jahiliya wannan kaid kenan wa masailul muamalat kazo masalolin muamaloli muamala ta kasuwanci akwai wasu abubuwan da ake tintini na al'ada musamman irin su al'ada din nan da ake ita ma wata jahiliyar ce haka kowa mutum ba sidi ba sadada ba abinda ya hada shi da ciniki bai saya ba ba a sayar masa ba ana shigowa da damba wai sai dora hannunsa akan wuyan wai na shiga sai wani ma ya zo dora na shiga sai a samu mutum 30 akan nan dan akuya Allah kyauta wanda da yanka musu za a yi za su cinye shi a gurin to amma kowa ya dora hannunsa cewa yana da shi ma'ana da hannunsa a ciki wai yana nufin in dai an sayar to da rabansa a ciki in aka tashi sai da wannan abin kila ma bai wuce 10,000 ba abinda zai zo hannun wanda yake da ya zo da akuyan nan daga kauye sai kaga ya koma kila 4,000 ko 6,000 4,000 duk an raba wa sauran mutane wannan duka yana cikin abubuwa na mu'amala miyagu waɗanda ba daidai bane ya kamata mutane su daina su ina ba mu misalin abin da akwai shi ne yanzu yawa akwai wasu abubuwan kafin a haife mu akwai muka tashi muka gansu wasu sun tafi yanzu wasu kuma suna nan har yanzu wasu kuma sabi ne amma duk suna cikin masaloli bal masailul ibadati yace haka a cikin masalolin ibada a kirkiro abubuwa yanzu al'adar kiran sallah a ƙasar nan kiran sallah a ce ladan wai wani an ce kiran sallah ce a wai in an yi ana talaucewa duk ladani inda ya miƙe a ladanci to zai zama talaka wai ba a taɓa ganin ladani mai kuɗi ba ko a ce wai zai makance in mutum yana ladanci zai makance zai zama makaho wa masailu suluki haka nan matsaloli na suluki haka wannan gyaran zuciya din gashi nan a sufanci a bidi'o'i iri iri kowace firka kowace dariƙa da bidi'arta kuma kullun karuwa suke yawa gwargwadon malamin gwargwadon shehin gwargwadon ɗaliban gwargwadon abin da ya zo musu sabo a ƙirƙiro wannan yau hatta fi asgharil masail har a ƙananan abubuwa ibtughiyat sunnatul jahiliya an bi an nemi sunnar jahiliya an rabu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta fil akli wa shurbi har a cin abinci da sha akwai sunnonin jahiliya a ciki cin abinci da hannun hagu ko ba haka ba gashi nan ai tayi da mutane kaga mutun ya kasa daina sai ce ai shi wallahi ya saba ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci masa ya ci da hannun dama ko yace ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san dan girman kai ne yace ba za ka sake kwadagawa ba yace har ya mutu bai iya daga hannunsa wannan daman zuwa bakinsa saboda me saboda sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga mutun ya ajiye shayi da biredi ko bin shayi da hannun dama a yagi biredi da hannun hagu maimakon yana kan tebur ya yagi biredin da hannun dama daga hannun hagun da ya riƙe ya sa a baki sai ya ɗauko bin ya sha shikenan ya ci kowanne abu da hannun dama hannun da zai kai abinci bakinka ƙarshe ya zama hannun dama ne shi ake nufi da shi da hannun dama ɗin to duk yin wannan abubuwan kaucewa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da bin sunnar jahiliya yace wa hatta fi tariqatil libasi har hanyar sanya tufafi wa hatta fi tariqati kaza wa kaza da hanyoyi da yace da yawa mimma qad la yahtamu bihi al mar'u kai akwai abinda ma mutum ma bai damu da shi ba shi na ganin ba komai bane shi yasa wani in kai masa ma nasiha akai sai ga ka tsananta in ka ce bi sunna a wani sai ce har wannan din ma ba ku kyale mu ba da Allah ai in ba mi wata sunnar ba ai muna wata ko haka zaka ji wani yana faɗi wannan duka yana cikin abin nan alal aqalla mutum yayi kokari ya daure ya daina magana marar kyau akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka kasa yi alal aqalla kai shiru yawa ya zama cewa ana tarbiyar ka ne a hankali wata ran zaka daina amma ba in an maka nasiha ka ji zafi ka ce dan me an tsananta bai kamata wannan maganar ma a kawo ta ba duk abin da yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ka daure kai ko dan ta'abbudi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu ladi a kansa akwai abubuwa da dama da suke na al'ada ne wallahi in muka yi su inda muka yi su da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zama ibada kuma sai Allah ya ba mu ladi a kai hanyar cin abincin mu hanyar kwanciyar mu hanyar tafiya hanyar magana da mutane hanyar zama duk abin da zamu kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karbi da sunnar jahiliya sai ka samu lada akai sai zama duk motsin ka lada zaman ka lada kwanciyar ka lada sai shi lakin ibtaghu fil islam sunnatal jahiliya amma sai kaga mutane sun bi sunnar jahiliya a musulunci hadha min a'zamil masa'ibi wannan yana daga cikin mafi girman musibu allati tubaddilu ko tubaddilu hubbal mu'mini li dinihi haka ne ko yawa waɗanda suke canzawa mutum mumini sansa ga addininsa yana san addini sai koma kuma wani abu daban wali rasulihi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shay'an fa shay'an su rika musanya masa shi daya bayan daya a hankali a hankali kuma wani abin da kake renawa shike haifar da babban tun kana ganin ba komai kai an dame ka dan me za a matsa maka a gemu dan me za a matsa maka a wanke hannu kafin a ci abinci dan me za a matsa maka a kaza dan me za a matsa maka a kaza sai kaga a hankali hankali kana daukar manya manyan abubuwa ma sai a koma har aqidun sai kaga baka kyamar ka dauki wata al'ada da ba ta musulunci ba mu dauki littafin wannan na gaya mana shi na malam ibnu taymiya wannan mukhalafatu ashabil jahim iqtida'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wannan littafi wannan littafi yana cikin manyan manyan littafai kuma su ne usul a wannan duk zancen da malam yake wannan kace tsakurowa yi takaitaccen zance dan kadan ya kawo mana dangane da wannan matsalar in ka koma wancan matsalar duk misalan da kake so zaka same su da usul da dalilai na qur'ani da sunna da kuma abin da zai bayyana maka daga ayyukan sahabbai da za su bayyana maka muhimmancin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne abu karka kyamace ta alal aqalla karka ji cewa wannan abun ba daidai bane ko ba komai ko na wani ya halatta in aka ce maka dai ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san na manzon Allah ya fi lada sallallahu alaihi wasallam to ko dan ka samu lada ya kamata ka girmama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin sa wajen dukkan abin da yake yi yace wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako muna roƙon sa ya taimaka mana dole mu tsaya anan kuma dama mun zo kan gaba abinda ya shafi hadisin sunnatul jahiliya mun gama da shi abinda zamu tashi kansa shine athar na Hudhaifa da yana nasiha ga daliban ilimi da malamai dangane da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene alakar wannan hadisi da muka gama zancen sa yanzu da babin da muke ciki babu wujubi dukhul fil islam ko babin wajibcin shiga musulunci ya gaya mana shiga musulunci nau'i biyu ne ko da suna ko kuma da sifa ma'ana wajibi addinin ka ya zama musulunci wajibi abu na biyu siffar addinin da kake yi ta zama musulunci shine hakikanin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ashe kenan wanda ya nemi wani addinin da bamba musulunci ba a sunansa wanda ya nemi wani addinin da ba ko da musulunci ne amma ba shine musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to shi ma bai bi musulunci ba wajibi ne kuma ya aje kowane addini ya bi musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi ya aje sunnatul jahiliya a kowane babi Allah sa mun fahimci a dunkule inda darasin ya dosa to sai mu tsaya nan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala kara mana imani ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi da karatu da kuma aiki da abin da muka sani Allah ya tabbatar da mu a hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk